hanyar jama'a. Labarin rana.
Yayin da rundunar 'yan sanda ke cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon rikici a jihar Jos ya wato a jihar Plateau ya kai 86. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sha alwashin hukunta duk wanda aka samu da hannu a ciki. Hukumar shirya jarabar kammala makarantar sakandaren fasaha da kasuwanci NAFTEP ta sanar da dakatar da magatakarta da wasu daraktoci sakamakon almundanar kuɗi. Wani malami a jami'ar Bayero da ke nan Kano, Dr. Ahmad Tsauni, ya bayyana zaman doya da manjan da ke wakana tsakanin bangaren zartaswa da na majalisar tarayya a matsayin kuma baya ga tattalin arzikin ƙasa. Daga kasashen ƙetare kuwa, gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta ce ba gudu ba ja da baya kan zaben shugabancin ƙasar da aka shirya gudanarwa a watan gobe duk da harin da aka kai wa shugabanta. Samun katin zabenka na dindindin shine hanya ɗaya da zaka taka rawa wajen bada gudunmawa ga ci gaban ƙasa. Kasance cikin rukunin masu kaunar ci gaban ƙasa, ziyarci ofishin bada katin zabe mafi kusa domin kammalaki naka. Jama'a assalamu alaikum, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ga labaran rana. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana takeicinsa bisa kisan waɗanda basu ji ba basu gani ba jihar Plateau. Inda kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta sarara ba har sai ta tabbatar da dukkanin masu hannu a cikin al'amarin sun fuskanci shari'a. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi ta cikin shafinsa na Twitter, inda ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici kuma mai sosa zuciya. Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma jajanta al'ummar jihar da kuma iyalan waɗanda aka rasa sakamakon wannan balahira. Ta cikin shafinsa na Twitter, shugaban kasar ya ce irin wannan kisa na ba gaira ba dalili da kuma asarar rayuka da ke ci gaba da faruwa a jihar Plateau abu ne mai matukar takaici da kuma ban tausayi. Don haka Muhammadu Buhari ya ce ba zai samu sukuni ba har sai ya tabbatar waɗanda suka aikata wannan al'amari an damƙe su, an kuma hukunta su daidai da abin da suka aikata. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 86 biyo bayan wata balahira da ta auku a ranar Asabar din da ta gabata a karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar ta Plateau. Rikicin da ake zargin wasu 'yan ta'adda ne suka tayar da shi, wanda kuma ya kusan janyo harin ramuwar gayya daga al'ummar garin na Jos a jiya Lahadi, lamarin da ya sanya gwamnatin jihar ta kafa dokar takaita zirga-zirga a fadin jihar. Wani mazaunin garin na Barikin Ladi ya shaida manema labarai cewa kalla mutum 120 ne suka rasa rayukansu yayin dauki bada din. Cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta Plateau ta fitar ta bakin kakakinta Tarna Taipep a yammacin jiya Lahadi ta ce mutane 86 ne suka mutu, inda wasu 6 kuma suka jikkata, aka kuma kone gidaje sama da 50 tare da lalata motoci 15. A cewar Mr. Taipep, an gano adadin gawarwakin ne biyo bayan binciken da 'yan sandan jihar suka yi da waɗanda kwamishinan 'yan sandan jihar Undi Adi ya ɗora wa alhakin gano gawarwakin. A nasa ɓangaren gwamnan jihar ta Plateau Simon Lalong, wanda ya kuma jihar da yammacin jiya bayan kammala taron jam'iyyar APC na ƙasa, ya buƙaci al'ummar jihar da su zauna lafiya da juna. Ya kuma umarci al'ummar jihar da kada su sake su kare ƙa'idar da aka kafa ta taƙaita zirga-zirga da aka sanya domin gujewa faɗawa fushin hukuma. Hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta koka dangane da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke wakana tsakanin sojoji da sauran jami'an tsaron ƙasar nan. Shugaban hukumar ta NDLEA Muhammad Abdullahi yayin wani taron manema labarai jiya Abuja domin bikin ranar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta duniya, ya ce tana hukumar ta yi nisa wajen tattara hujjoji kan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke wakana tsakanin jami'an tsaron ƙasar nan. Muhammad Abdullahi, wanda ya samu wakilcin shugaban ma'aikatan ofishinsa Femi Olorontoba, ya ce hukumar ta NDLEA za ta ci gaba da yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ba tare da la'akari da waɗanda ke shiga harkar ba. Da take mayar da martani kan zargin shalkwatar tsaro ta ƙasa, ta musanta zargin da hukumar ta NDLEA ta yi, tana mai cewa duk da haka za ta gudanar da bincike a kai. Bakaddashin daraktan yaɗa labarai na shalkwatar tsaro ta ƙasa Brigadier General John Agim ya ce nan ba da daɗewa ba za su fitar da sanarwa ta musamman kan zargin da NDLEA ta yi. A nasa ɓangaren mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar nan Jimoh Moshood ya yi watsi da zargin, inda ya kalubalanci hukumar ta NDLEA da ta bayyana sunayen jami'an 'yan sanda da su sani suna ta'ammali da miyagun kwayoyi. Akalla mutum uku ne suka rasa rayukansu a tsangayar madaki da ke jihar Gombe, inda kuma wasu 27 ke kwanciya asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara. Kwamishinan lafiya na jihar ta Gombe Dr. Kennedy Ishaya ne tabbatar da hakan a jiya Lahadi, lokacin da ya kai ziyara asibitin Shaka Tafi na garin Madaki domin duba waɗanda ke kwanciya. Kwamishinan ya ce a cikin kwanaki uku kadai yara 30 ne suka kamu da cutar, inda kuma uku daga ciki suka mutu. Ishaya ya ƙara da cewa kawai yanzu an samu nasarar shawo kan cutar akan mutane 15, inda kuma tun aka sallame su kuma gida, yayin da yanzu haka kuma 12 ke kwanci a asibiti. Ya kuma ce gwamnati ta samar da dukkanin kayayyakin aiki da ake bukata domin ci gaba da duba waɗanda suka rage a asibitin, sannan ya shawarci al'umma da suka yi rahoton ɓullar cutar da zarar ta faru a inda suke. Kwamishinan ya kuma buƙaci ma'aikatan lafiyar da kada su yi aikin ganin ido, su tabbatar da sun yi aikin da ya dace domin kubutar da al'umma da al'amarin ya shafa. Hukumar shirya jarabawar kammala makarantun sakandaren fasahar kasuwanci ta ƙasar NAFTEP ta sanar da dakatar da magatakardar hukumar IFOMA a Banihe, tare da wasu daraktoci hudu daga aiki sakamakon zargin almundana kwantiragi da kuɗin su ya kai naira miliyan 49. Sanarwar dakatarwar dai na kunshe da cikin wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban hukumar gudanarwar NAFTEP Farfesa Shilga, wanda ya ce hukuncin ya biyo bayan karɓar rahoton binciken da suka karɓa a ranar 21 ga watan wannan wata na Yuni da muke ciki, ƙarƙashin jagorancin Dr. Charles Imori. Baya ga magatakardar, akwai wasu daraktoci hudu da dakatarwar ta shafa da suka haɗa da daraktan kuɗi da ƙididdiga da takwarorinsu na jarabawa da gudanarwa da jarabawa da ci gaba, sai kuma ɓangaren cinikayya. Dakatarwar ta biyo bayan kammala taron hukumar gudanarwa a garin Benin na jihar Edo a ranar 19 ga watan Yuni nan da muke ciki, inda suka gano cewa suna da hannu cikin badakalar kuɗi naira miliyan 49. Dalilai ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya amince da wannan hukunci tare da shirin matakin da za a ɗauka na gaba. Wani likitan yara a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke nan Kano, Farfesa Muntasir Ibrahim, ya buƙaci al'umma da su riƙa yin gwajin ƙwayoyin halitta gabanin yin aure da nufin rage yawaitar haihuwar jarirai da ke ɗauke da lalurar amosanin jini, wato sikila. Farfesa Muntasir Ibrahim ya bayyana hakan ne a jiya yayin taron wato taron wayar da kan wato masu ɗauke da wannan lalura ta sikila, wanda wata gidauniya ta masu ɗauke da cutar ta gudanar jiya a nan Kano. Likitan ya kuma bayyana cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan haifar jarirai da ke ɗauke da lalurar sikila a cikin ƙasashen da ke da masu cutar da yawa a duniya.
Wani abin da muke yin masu ciwon sikila sai dai mu ba su alluran rigakafin za su hana su samun ciwuka. Yanzu ilimi ya karu har an samu cewa ana iya ɗebe bargon mai ciwon sikila gaba ɗayansa a sake zuba mishi bargon na jini wanda yake na daidai wa daida. In aka yi mishi haka nan gaba ɗaya ciwon sikilan ya rabu da shi kenan na har abada.
A nasa jawabin shugaban tsare-tsare na gidauniyar masu cutar da sikila Ayo Bani Bakari, ya ce sun shirya taron ne da nufin wayar da kan waɗanda ke ɗauke da lalurar kan yadda za su iya samun sauƙi ta hanyar yi musu dashen bargo.
Akwai wasu likitoci ne daga India da suka yi research akan sickle cell da. To shine sai suka ce za a yi dashen farko a jikin mutum. Idan an yi duk wannan shan maganin da mutum zai yi, kaga ba zai ci gaba da yi ba. Za ka iya kaman ka samu waraka kenan zuwa na wani tsawon lokaci.
Wakilin Mu'awwal Hassan Fage ya rawaito cewa yayin taron wani asibiti mai zaman kansa a ƙasar India ya gabatar da makala kan yadda yake gudanar da aikin dashen bargon ga masu lalurar kuma su samu lafiya. Wani marubuci kuma masanin al'amuran da suka shafi tarihi a nan Kano, Alhaji Ibrahim Ado Kurawa, ya bayyana cewa kamata ya yi mutane su nemi ilimi kasancewar su tsanin zuwa kowane matsayi na rayuwar al'umma. Alhaji Ibrahim Ado Kurawa ya bayyana hakan ne a yau da yake tsokaci kan littafin da aka rubuta kan rayuwar marigayi sarkin fadar Kano, marigayi Alhaji Sulagaya. Ya kuma shirya cewa marigayin ya rike mukamai daban-daban, ciki kuwa da ministan kananan hukumi, wanda kuma ilimi ne ba shi damar kaiwa wannan mataki a rayuwa. Alhaji Ibrahim Ado Kurawa ya kara da cewa marigayi Alhaji Sulagaya ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin al'ummar jihar Kano sun samu ilimin zamani. Marigayi sarkin fadar Kano Alhaji Sulagaya ya rasu yana da shekaru 102 a duniya, inda ya bar 'ya'ya da jikoki da dama. Kuna sauraron labaran rana daga nan Freedom Radio muryar jama'a za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet freedomradioenergy.com ko ku kira mu ta kan lambar waya 0809200885. Tumarilla, tsohon shugaban sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero da ke nan Kano Dr. Ahmad Tsauni ya bayyana takun sakar da ke tsakanin bangaren zattasuwa da majalisar tarayya a matsayin abin da ka iya janyo wa kasar nan kuma baya ta fuskar ayyukan raya kasa tare da gurgunta tattalin arziki. Dr. Ahmad Tsauni ya bayyana hakan ne a jiya ta cikin shirin Muleka Magana na musamman na Freedom Radio. Ya ce sato kasa katsan da ke aukuwa shine abin da ke janyo yawan samun tsaiko gabanin sale kunshin kasafi a lokuta da dama wanda hakan ke janyo koma baya a wasu daga cikin ayyukan da za a gabatar.
Da a ce kowa zai tsaya akan hurumunsa a duba kasar wani ala za a sami sauki, amma a yanzu abin da ake tafiya gaskiya ra'ayin majalisa da bangaren shugaban kasa suna yin fada da juna, to mutanen Najeriya za a iya afkan mana da gibi a tattalin arzikin mu da za a yi shekara da shekaru bayan ma dukkan su sun sauka ko sun mutu ana ci gaba da samun matsala.
Aka zalika ya kuma ce kamata yayi a samu daidaito tsakanin bangaren zattasuwa da majalisar wanda hakan zai taimaka wa al'ummar kasar nan ta fannin amfana da ayyukan da za a aiwatar. Dr. Ahmad Tsauni ya kuma ce zargin cushe a cikin kasafin kudin bana da shugaba Muhammadu Buhari yau yan majalisar ka iya kawo tsaiko wajen fara aiwatar da ayyukan da ke kunshe a cikin kasafin duk da cewa ya riga ya zama doka. Shugaban majalisar dattijai Abubakar Bukola Saraki ya kalubalanci sabon shugaban jam'iyyar APC Adams Oshumale da sauran waɗanda aka zaba tare da shi da su gudanar da ayyukan su cikin gaskiya da rikon amana. Saraki ya yi wannan kira ne lokacin da ake kammala taron jam'iyyar APC na ƙasa da aka gudanar jiya Lahadi a birnin tarayya Abuja. Ya kuma ce a wannan lokaci da jam'iyyar ke neman makoma mai kyau a nan gaba akwai buƙatar sabbin shugabannin su waiwaye rawar da suka taka a shekarar 2015 su kuma tuna yadda suka murƙushe jam'iyyar PDP a wancan lokaci domin ɗorawa a gaba. Kula Saraki ya kuma ce ya lura akwai wasu muhimman mutane da ba su halarci taron ba inda ya ce akwai buƙatar a bi su a lallaɓa su a kuma yi tafiyar tare da kowa da kowa. Ya kuma ce jam'iyyar ya kamata ta tuna nasarar da ta yi a baya a don haka jam'iyyar ta dunkule wuri guda domin sake samun irin wannan nasara da ta samu a baya. Ko da yake Sarakin ya ce ya amince akwai matsaloli da ba za a rasa ba a cikin jam'iyyar inda ya ce wannan kuma alhakin sabbin shugabannin ne suka cewar sun dawo da komai kan tsari. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa Nupeng ta nuna rashin jin daɗin ta kan kuɗaɗen da ake zargin 'yan majalisar tarayyar ƙasar nan sun rage daga cikin ƙunshin kasafin kuɗin bana musamman abin da ya shafi bangaren ayyukan gina manyan tituna. Shugaban ƙungiyar William Akoferia shi ne bayyana hakan cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai jiya Lahadi. Yana mai cewa zaftar kuɗin manyan ayyukan ka iya kawo koma baya cikin farfaɗowar da ƙasar nan ke yi daga masassarar tattalin arziki. A larabar da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zargi majalisun tarayyar ƙasar nan da zaftar wani ɓangare na kasafin kuɗin bana da ya aike musu da shi domin tantancewa, inda kuma suka yi cushen wasu ayyuka na ƙashin kansu da ba su da muhimmanci sosai. Daga cikin ayyukan da kuskurima ta shafa sun haɗar da na titin Badin zuwa Shagamu zuwa Lagos da aka ware kuɗi naira biliyan 11 da miliyan 500 inda aka zaftar naira biliyan guda da miliyan 14 daga ciki. Nufin ɗin ta bayyana tituna a matsayin wani ɓangare da ke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Har ila yau ƙungiyar ta shaida cewa rashin kyawun tituna na janyo hatsari da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. To yanzu kuma sai ɓangaren wasanni, inda mai horas da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles Garnacho ke cewa za su buga wasa mafi zafi a tasirin wasannin rukuni da suka buga a baya da takwaras ta ƙasar Argentina a wasan ƙarshe na rukuni da zai gudana a gobe Talata a birnin St. Petersburg. Ro ya ce Eagles ta fi Argentina damar fitowa daga rukunin, yana mai cewa ko da canjar suka samu za su damu damar fitowa amma hakan ba shi na gabansu ba face neman maki uku. Wakilin Buhar Muhammad Fage na da cigaban labarin da ma ƙarin wasu labaran wasanni.
Ganatro ya ƙara da cewa akwai ƴan ƙwallon ƙafar Super Eagles da suke mayunwata wajen jefa kwallo a cikin raga kamar su Ahmad Musa da Kelechi Iheanacho dan haka zai ba su dama su zira iya kwallayen da suke so a ni labarin kuma dan wasan kasar Ingila Harry Kane ya zama dan wasan da yafi kowanne dan wasa zira kwallaye a raga ya zuwa yanzu a gasar ta cin kofin duniya da ke gudana a kasar Russia bayan jefa kwallaye uku ringis da yayi a wasan su da suka buga tsakanin su da kasar Panama a jiya abin da ya bawa kasar ta Ingila damar fitowa zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya Kane na da kwallaye biyar yayin da Cristiano Ronaldo ke da kwallaye hudu aka zalika Lukaku ya jefa kwallaye sai dan wasan kasar Russia Shershev da ya jefa kwallaye uku yayin da Diego Costa na kasar Spain shi ma ya jefa kwallaye uku yau ne kuma za a fara buga wasan karshe na rukuni wanda kuma za a san kasashen da za su tsallaka zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a rukunin A Saudi Arabia za ta barja gumi da kasar Egypt yayin da Uruguay za ta buga wasan su da Russia a rukunin A din dai Russia na da maki 6 haka zalika Uruguay na da maki 6 yayin da kasar Egypt da Saudi Arabia ba su da maki ko daya sai kuma rukunin B Iran za ta buga wasan ta da Portugal ita ma Spain za ta buga wasan ta na karshe na rukuni da kasar Morocco Spain na da maki 4 Portugal na da maki 4 Iran na da maki 3 yayin da Morocco ba ta da ko daya a sakamakon wasannin da suka gudana a jiya kasar Ingila ta casa Panama da ci 6-1 Japan sun tashi 2-2 da kasar Senegal yayin da Colombia ta casa Poland da ci 3-0 Buhari Muhammad Fagi Freedom Radio
Tuma da Allah daga kasashen ƙetare gwamnatin kasar Zimbabwe ta ce harin bom din da aka kai wa taron yakin neman zaben jam'iyya mai mulki ta Zanu PF da shugaban kasar Emmerson Mnangagwa ke jagoranta ba zai sa dage zaben shugabancin kasar da aka shirya yi a ranar 30 ga watan Yuni mai zuwa ba kwana guda bayan kai harin da shugaba Mnangagwa ya ce shi aka so hallakawa rundunar yan sandan kasar ta ce mutane 49 ne suka jikkata harin daga cikin waɗanda harin na bunan bulawayoyin rutsa da su akwai mataimakan shugaban kasar guda biyu wato Kembo Mahadi da Constantino Chiwenga zaben shugabancin kasar da za a yi nan da makonni biyar shine na farko da zai gudana tun bayan fara mulkin shugaba Robert Mugabe mai murabus da ya shafa tsawon shekaru 37 yana jagorantar kasar anan kuma hukumar zaben kasar Turkiya ta bayyana shugaba mai ci Recep Tayyip Erdogan a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a zagayen farko Shugaban hukumar Sadi Guven ya ce Erdogan ya samu gagarumin rinjaye a cikin ƙuri'un da aka kada sai dai bai bada wani ƙarin bayani ba kafofin yaɗa labaran ƙasar sun fitar da rahotanni da suke cewa Erdogan ya samu kashi 53 cikin 100 kuma an kammala kirga kimanin kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada shi kuma babban mai adawa da shi Muharram Ince ya samu kashi 31 cikin 100 na ƙuri'un Rautanni sun ce masu adawa da shugaba Erdogan ba su miƙa wuya ba a hukumance amma sun ce za su ci gaba da fafutuka wajen ganin demokuraɗiyya ta samu gindin zama a ƙasar tun da farko dai 'yan adawa sun nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaben da aka riƙa bayyanawa a kafofin yaɗa labaran ƙasar yanzu kuma sai rahoton hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa daren yau a wasu sassan ƙasar nan har ma da na jamhuriyar Nijar.
Sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano a daren yau washewar sararin samaniya za a yi kan ma'aunin Celsius 31 daga baya yanayin ya sauka zuwa 27 kan ma'aunin Celsius. Dutsen jihar Jigawa, Hajiri za a yi kan ma'aunin Celsius 31 daga baya yanayin ya sauya zuwa washewar sararin samaniya. Kaduna, Hajiri za a yi kan ma'aunin Celsius 27 daga bisani yanayin ya sauka zuwa 25 kan ma'aunin Celsius. Abuja, makamancin wannan yanayin za a yi kan ma'aunin Celsius 27 daga bisani yanayin ya sauka zuwa 25 kan ma'aunin Celsius. Lagos wato Iko Hajiri za a yi kan ma'aunin Celsius 26 yanayin ya ci gaba da zama a haka kan ma'aunin Celsius 26 Maradi da ke jamhuriyar Niger Hajiri za a yi kan ma'aunin Celsius 32 Kana yanayin ya sauka zuwa 30 kan ma'aunin Celsius Zandar ma irin wannan yanayin za a yi kan ma'aunin Celsius 34 daga baya yanayin ya sauka zuwa 31 kan ma'aunin Celsius Hauma Mutuali Freedom Radio
A ranar 25 ga watan Yuni shekarar 1966 ne aka nada sarkin Kano Margaye Alhaji Ado Bayero a matsayin uban jami'ar kasar nan ta Nsukka da ke jihar Enugu domin ci gaba da jin abubuwan tarihin mimmai da suka faru a irin wannan rana ta 25 ga watan Yuni ga wannan rahoto to muna neman afuwa mai sauraro sakamakon wannan matsala ta na'ura da muka samu wanda kuma a nan muka kawo karshen shirin labaran rana amma kafin mu salama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana takeicinsa bisa kisan waɗansu da ba su ji ba su gani ba, inda kuma ya ce gwamnatin sa zata ba zata sarara ba har sai ta tabbatar da cewa an gudanar da adalci kan wannan al'amari da ya faru a jihar Plateau. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi ta cikin shafin sa na Twitter, inda ya bayyana al'amarin a matsayin wani abin takaici kuma mai sosa zuciya, bayan da rundunar yan sanda ta tabbatar da mutuwar mutane 86. Kun ji cewa hukumar shirya jarabar kammala makarantun sakandaren fasaha da kasuwanci ta kasa NAFTEP ta sanar da dakatar da magatakardar hukumar IFOMA a Banihi tare da wasu daraktoci hudu daga aiki sakamakon zargin almundaharar kwantiragi da kudin su ya kai naira miliyan 49. Sanarwar dakatarwa dai na kunshi ne cikin wata wasiƙa mai ɗauke da sa'anin shugaban hukumar gudanarwar NAFTEP Profesa Shilgba, wanda ya ce hukuncin ya biyo bayan karɓar rahoton binciken da suka karɓa a ranar 21 ga watan Yunin da muke ciki ƙarƙashin jagorancin Dr. Charles Imori. In ba ku labarin cewa wani tsohon shugaban sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero da ke nan Kano, Dr. Ahmad Tsauni, ya bayyana takun saƙar da ke tsakanin ɓangaren zartar zuwa da majalisar tarayya a matsayin abin da ka iya janyo wa ƙasar nan koma baya ta fuskar ayyukan raya ƙasa da kuma gurgunta tattalin arziki. Dr. Ahmad Tsauni ya bayyana hakan ne a jiya ta cikin shirin Muleka Mugano na musamman na nan Freedom Radio. Daga ƙetare kuma, gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta ce harin bom ɗin da aka kai kan taron yakin neman zaben jam'iyya mai mulki ta Zanu PF da shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ke jagoranta ba zai sa ɗage zaben shugabancin ƙasar da aka shirya yi a ranar 30 ga watan Yuli mai zuwa ba. Mallakar katin ɗan ƙasa wajibi ne ga kowane ɗan ƙasa, yi ƙoƙari ka mallaki naka. A madadin Abdullatif Abubakar Jos editan wannan rana, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ke fatan za mu yi lafiya.
Freedom Radio, muryar